Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na kokarin rage muhimmancin rahoton nan da aka fitar wanda ya kunshi gargadi mai tsanani kan abin da ka iya faruwa sanadiyar canjin yanayi a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce akasari rahoton ya ta'allaka ne akan abin da fadar ta kira wasu hasashe masu tsanani waɗanda ba su yi la'akari da sabbin fasahohin zamani da wasu 'yan dabaru da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar carbon kiyi da kuma illa ga muhalli. Shirin Amurka na binciken canji a duniya na US Global Change Research, wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen 13, ya gabatar da kashi na 4 na sakamakon bincike kan canjin yanayi, wanda ƙwararru wajen 300 suka harhaɗa. Ya yi hasashen cewa irin waɗannan bala'o'in za su ƙaru kuma za su daɗa yin tsanani muddin ba ɗau mataki ba na kare tattalin arzikin Amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba. Mai magana da yawun fadar White House Lindsey Walter ta ƙara da cewa tun zamanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama aka fara harhaɗa wannan bayanan. Masu zanga-zangar nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun yi arangama da 'yan sanda jiya Asabar a Champs-Élysées da ke birnin Paris, a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron. 'Yan sanda sun ta jefa barkonan tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin saboda su kori masu zanga-zangar daga ofishin shugaban ƙasa da ke Fadar Élysées Palace. Dubban mutane ne dai suka taru a Paris, babban birnin Faransa, don yin zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Akalla mutane 8 ciki har da 'yan sanda 2 sun samu rauni a jiya Asabar a cewar hukumomi. Tun lokacin da aka fara gudanar da wannan zanga-zangar mako guda da ya gabata, mutum 2 sun rasa rayukansu lokacin da kusan masu zanga-zangar 250,000 sun yi da riguna masu ruwan ɗorawa, yawancinsu daga yankunan karkara, suka rufe hanyoyi a faɗin ƙasar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki da masu ruwa da tsaki na ciki da waje domin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Siriya, matan ƙasar sun buƙaci a saka su cikin aikin domin tabbatar da cewa su ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawarsu a sabuwar ƙasar Siriya. Wannan buƙata ta matan Siriya na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin an samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin da ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru 7. Yanzu haka masu ruwa da tsaki na tattaunawa kan samar da wani kwamiti da za a ɗora wa alhakin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin Siriya. Masu fashin baƙi dai na ganin shigar da mata cikin samar da tsarin siyasa zai iya samar da sakamako mai kyau. Shugaban Majalisar Gudanarwar Tarayyar Turai Donald Tusk da Firaministan Spain Pedro Sanchez sun amince da wata yarjejeniya jiya a sabarkan tsibirin Gibraltar. Sun samu warware babbar matsala guda ranar jajiberin taron da kungiyar Tarayyar Turai za ta gudanar a yau Lahadi kan yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga kungiyar EU. Ƙasar Spain ta buƙaci wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar Birtaniya da kungiyar EU, wadda za ta fayyace makomar tsibirin Gibraltar wanda aka bar ma ƙasar Birtaniya a 1713. Amma kuma ƙasar Spain ta ci gaba da ikirarin nata ne, an tabbatar da za a ci gaba da tattaunawar kai tsaye tsakanin Birtaniya da Spain. Sanchez ya gargadin cewa zai hau kujerar naki a taron na yau Lahadi idan har Burtaniya da mambobin EU ba su tabbatar da makomar tsibirin Gibraltar ba. An dai samu da matsaya bayan da jami'an Burtaniya da na Spain suka tattauna cikin dare tare da mambobin kungiyar ta EU. Daga ƙarshe hukumomi a Afghanistan sun ce wani dan bindiga da ba a san ko waye ba ya kashe wani babban malamin addinin Musulunci a Kabul jiya Asabar yayin da ake aiwato aikin yaki da ta'addanci da ake a kasar an kashe sojan Amurka daya da sojojin Afghanistan guda biyu. Mai magana da yawun ƴan sandan birnin Kabul ya faɗa muryar Amurka cewa sun samu gawar wato Malami Abdul Basir Haqqani da ke zama mataimakin shugaban majalisar addinai na Kabul a wani yanki na babban birnin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan duba lamuran da suka shafi zabe ta hanyar gano adalci ko akasin haka da lamuran masu dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar a wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce san ba wanda zai iya kutsa na'urorinta don sauya sakamakon zabe. Sakataren APC mai malabu ne ya ce APC ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba. Duk da na'urar tantance masu kada kuri'a sai masu zabe sun zuba ido don kare kuri'a. In ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na APC Inuwa Yahaya, in mutane sun gamsu da kamun lodayinmu su zabe mu, in kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja. In ji jigon APC Faruk Adamu Aliyu, waɗannan da ra'ayin 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan APC ke yi cewa ɗan takarar PDP Atiku Abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai ƙwaƙwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe. PDP a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ECOWAS kan zaɓe Muhammad Conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara wato Uche Secondos, shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kaɗa ƙuri'a don taimakawa APC ta zarce har ma da ambata jihohi irin su Kano, Bauchi, Rivers da Lagos a jihohin da lamarin zai shafa. Wannan ya sanya na garzaya hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa ma'ana na'urorin su na nan lafiya ƙalau ba za a samu zargin yadda Rasha ta yi kutse a zaben Amurka Donald Trump ya lashe lalle ta sha kaye ba. Ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar Barista Festus Okoye.
Ba wanda zai iya shiga database na INEC ice zai cire information. Muna da ma'aikatan da suna duba INEC processes, suna duba INEC database da rana da safe da yamma. Wanda ya ce zai iya shiga database na INEC isace wani abu ba zai iya ba. Abun da Nigerians muna shorin nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaɓen nan zai mu yi, ko min da ya kamata a yi mutane su je polling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi. Ba wanda zai iya influencing wannan INEC ice zan kawo kuɗi da yawa in ba presiding officers, in ba INEC chairman, in ba wannan, in ba wancan, in da declaring result ni ne zan ci. Ba wanda zai iya yi wannan. Abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata je yi campaign.
Insha Allahu muna nan 16 ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC mai malabu ne ya ce jam'iyyar sa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben 2007 ba.
Tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi, da za mu nuna fin karfi da bamu fadi a nan bara ba, da bamu fadi a bayansa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a karkashin shugabancin Muhammadu Buhari, sannan kuma cin ikiti da muka yi karbuwa ne, dama kuma kowa ya san me ya faru a ikiti a wancan karo, sannan kuma Osun dama jihar mu ce, sannan cin Ondo da muka yi nan ma zabe muka ci ba inda muka nuna fin karfi. Ita hukumar zabe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba. To ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da APC ta yi ko gwamnatin APC ta yi ta wajen hukumar zabe suna cin gashin kansu ko kwanan nan yanzu haka muna koto da su a Zamfara ai bamu ce dole da ƙarfi da muna tursa su haka kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa dan takara ba yanzu muna jira abin da kotu za ta ce duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki su ma dole su bi umarnin kotu to wannan duka ya manuniya ne cewa shugaba Muhammad Buhari baya katsalanda akan harkan zabe akan abin da su hukumar zabe masu zaman kansu suke yi wannan abu ne da suke yi suke bin ka'ida su ma haka kuma shugaba Muhammad Buhari kowa ya san shi da bin ka'ida musamman ma abin da ya shafi doka baya so a taka doka saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana ga dai misalai barkatai saboda duk mai son gaskiya a bayyane take a ce da jam'iyya da shugaban kasa yake ciki a ce bai kai dan takara ba kuma hukumar zabe yace ba zai karbi dan takarar jam'iyyar ba a wata jaha kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba aka dauki hanyar kotu to wannan ma ya ishi mutum misali ya kamata mutane su san cewa shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara suna da cin gashin kansu suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zabe hurumin su ne kuma su ma ka'ida suke bi mu ma kuma ka'ida muke bi kamar yadda shi shugaban Muhammadu Buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka
dama zabe ya gaji takaddama wani ya ce shida ne wani ko ya ce tara ne bisa daidai inda yake tsaye inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare
ina shawarta mu domin demokradiya dai ba za a fasa ba kuma gwamnati in baka zabi wanda ta gaskiya wanda ka kaunata wanda zaka iya zuwa ka kalubalanci shugaban da ka zaba ba ka bari aka rubuta zane aka cutar da kai to wannan sai ka kuka da kanka saboda haka mafi sauki mafi karfi ga jama'a shine su tsaya a kasa a tsare a naka a jira a bada sanka kon zabe na gaskiya
akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alƙaluman zabe
kwarai bil haƙi kwarai ai ni kaina na cutu da haka na san ana yi kuma wata kila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi
akwai campaign ko kuma ince akwai bayani da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai dan birni ne mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai
Allah sauke ai ni a gona babu birni babu kauye domin da wahala da fatara da talauci da akubar wahalar zamantakewa ba su da idanu ko kai Balarabe ne ko Bahulata ne ko Bahaushe ko Gizim ko Bakarkare ba ruwansu har ila da wani bangare ka fito ko wani sashi sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa ba bisa gaskiya bil haƙi da gaskiya ba idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan dukkan mun nan gaba ɗaya asalin mu ai ƙauyen ne ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani ƙauye a tsaya a yi siyasa ta gaskiya a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane ba magana wani ƙauye ko birni ba ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske nan ne za ka ga cewa ya zama birni to mu bai da ko ina zama birni dukkan mu 'yan ƙauye ne
amma Muhammadu Nuhu ha me za ka faɗa wa ɗan ƙauye gane cewa ka san matsalarsa ba kamar yadda misali za a ce muna hira Abuja nan mu mutanen birni ba ne
to ai ni zamantakewa na kusan ni rayuwata da mutanen ƙauye nake tunda a Gombe nake zanne a karkarar Gombe nake mu'amala ta da jama'a kuma nan ne ma aka fi sani na ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar dinna ba ƙauyen din in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakar mu da Adamawa zuwa gadar Galda iyakacin mu da Yobe zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su to kuma sai ka ce min yaya daga wuro dole ka tafi Jaur Garba shine iyakacin mu ta gabar da yamma tsakanin mu da Bauchi da Borno zan kirga maka gari dubu dukkan su kuma mutane ne da muke mu'amala da su to kuma sai me ai ba inda ban sani ba kuma ba inda ban sani ba ina fata mu ta yi tafiya ta gaskiya ba ta yaudara ba
shawari a nan me zai hana duk mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so mu garanar rinjaye da kuma rashin rinjaye a nasa tabarun jigon APC da garewa maso yamma mafi yawan kuri'a Faruk Adamu Aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka da karawa da cewa APC ba za ta samu yawan kuri'o irin na baya ba amma za ta kai labari
cewa mun 'yan Najeriya don Allah don Annabi su fito su zabi duk wanda suke so idan wannan tafiyar da muke 'yan Najeriya ba su amince ba suna da damar su canja mu ai magana ake ta kasa shi yasa ake demokradiya a sabunta to yadda mutane to an zo yanzu Allah ya kamu shekara ta kamu muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda fada idan jama'a suke cewa yadda ake tafi a kasar nan ba shine daidai ba sun baro ka sai wa kansu zabi
babu wata tilastawa ko kuma takeice EPC ba tana cewa lalle ilalla sai ta dawo mulkin nan baki nan
bar ma in fada maka ai in ka kula shugaban kasa da a yana cewa APC sack ko kuma yace sack to yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda yace duk mutumin da yake jami'ar APC mutumin kirki ne ko duk mutumin da yake jami'ar PDP mutumin banza ne a'a dukkan mu 'yan Najeriya ne akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar PDP akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar APC saboda haka duk 'yan Najeriya shugaban kasa ya fada don Allah jama'a su fito su zabi wanda suke so kaga bai ce a zabi jami'ar APC kawai ba a'a wanda jama'a suke so suka dace a zabe su saboda haka idan APC ta tsaye da mutumin da bai dace ba jama'a su yi kansu hukunci wannan shi ce magana ta gaskiya demokradiyya kenan da adalci
Harun Adamu Aliyu muna ganin ka a TV a wajen taruka kana zaune kusa da shugaban Muhammadu Buhari kana dariya amma akwai wanda ya ce min kai ranar Faruk din nan ba yaƙi yake ba dariyan nan bata kai zuciyarka ba fa
to ai ban san me yake nufi ba kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yarda da shi ba na yarda da Muhammadu Buhari na yarda da gwamnatinsa kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba wanda mukami na farko a matsayina na musulmi na yi tawakkali na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai na dake na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke bayana idan kai kaina bane sai muna da kasar ma tukunna kafin a samu maganar matsayi saboda haka ina tabbatarwa da mutane cewa ni da Buhari mu ta karaba
mu koma bangaren rayuwar jama'a kan zaben 2019 kuma mun fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja Sa'idu Musa Abdullahi
mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka ba su dama mun san kuma abin da baba Buhari ya yi tunda ya samu mulkin kasar nan akwai abubuwa da dama ko tsare-tsaren yanda ake kashe kuɗi ba ya canza da yanda aka saba da kaman ta wannan wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa ya kai wurin shekara biyu har yanzu na ba mu samu mai saya ba in can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya amma yau fa ba wanda ya sayi wasa da kudin jama'a Cinci ba a samun shi da gaggawa.
Na so ka ce nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya. Wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci.
A to, wanda ya fitar da gidan ta yaya aka yi ya samu gidan ainihin tambayan da ya kamata mu yi masa kenan yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau abin da ya sa suke fito da irin kadarorin da suke so su sayar kenan
yau. Amma talakawa nawa ne yanzu suke da gida ne.
Gwamnatin Jenaral Buhari akwai abin da suke cewa Family Housing Fund tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gida. Dan kansa mutane su yi hakuri in gwamnatin mu ta APC ta kara shekara hudu insha Allah za su yabe mu abinda muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalan da ake yi da ikon Allah nan gaba kowa zai zo yaba ma gwamnatin namu na APC
na'am demokradiya gwamnatin jama'a in fa an bawo jama'ar dama kenan anan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin wakilin mu na Bauchi Yakubu Abdulwahab Muhammad da mai hada mana sauti Julie Gresham Nasura da Mailikaya da na shirya na gabatar ke cewa assalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Ministan Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar samar da tsantsan mai kewaye ko kuma ba haya dukkanin fadin duniya baki daya a kasar Indiya aka yi tilawan irin matsalolin da ake fuskanta na karancin ba haya ne tsakanin al'umma a duk fadin duniya baki daya da kuma neman mafita a sanarwar da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar na wannan shekarar na nuni da cewa yanzu hakan ana da mutane a fadin duniya biliyan 4.2 da ba su da tsantsan mai kewaye kuma akwai mutum miliyan 892 da ke ba haya a filin Allah ta'ala kuma bayan amma sai da wasu rahotanni su dinga ambato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na nuni da cewa Najeriya ita ce na biyu da jama'an take yin ba haya a filin Allah ta'ala yayin da kasar Indiya ta kasance na farko cikin shekaru 15 da suka gabata ko a cikin kananan hukumomi 774 da ake da su a tarayyar Najeriya kananan hukumomi uku ne kawai aka cika iya cimma irin wannan shiri na samar da ingantacciyar makewayi wanda suka rada da garamar hukumar Ubaliku da Yankuru da ke jihar Cross Rivers
da kuma karamar hukumar da sa jihar Bauchi. Wannan matsala da yana rashin samar da makewayi ko kuma tsattacen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barkewancin zuttuka a tarayyar Najeriya. Ga misali, hukumar tallafa a 'yan gudun hijira da ake kira Norwegian Refugee Council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan da suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwarara da aka yi kiyasin cewa adadinsu ya haura 10,000 kuma cutar yana yaduwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda a kasari ba su da tsaftacciyar muhalli musamman ma a jihohin Borno da Yobe da Adamawa inda aka samu barkewar cutar kwararan. Ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba za a iya samun barkewar cutar a shekarar 2019 bai zuwa kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin Chadi kowace shekara wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1,800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashin hankulan. Sanarwar ta ce kimanin kusan mutane 10,000 ne suka kamu da cutar amai da gudawan kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin Adamawa da Borno da Yobe a wannan shekarar 2018 din wannan da yayi ta ce gidaddiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na nasarar rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa. Alhaji Sani Zoro da shi ne shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya wanda 'yan kwanakin nan da ya zarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno inda ma nuna rashin gamsuwarsa kan yadda muhallin 'yan gudun hijira yake.
Kyautatawa ita ce abin da ake yi ba wai tare duke abin da ake yi ba wannan tun an riga an ban amma a cikin wannan rangadi da muke mun ga akwai gidi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane 'yan gudun hijira akwai gidi da abin da gwamnati suke bayarwa. Alal misali kaga duk inda 'yan gudun hijiran nan suke zaka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai 'yan kiskaji suna shiga duk waɗannan guraren da duk inda suke babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa kuma yau waɗansu shekaru 7-8 a cikin su a irin wannan
akwa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan 7 ga matasa 600 za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye ta wajen tsaftace muhallin su su da kansu. Mr. Kurt Connolly dai shine wakili a Majalisar Dinkin Duniya.
Mista
hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa musamman 'yan gudun hijira da marasa tafi a garuruwan Maiduguri da Biu da Bama. Yesu muna so mu yi haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma. Iliya Hambali Habibullah dai shi ne shugaban matasan nan na sa kai da ke aikin sa kai wajen tsaftace muhalli a unguwanni wanda kuma ya kasance wadda za su gudanar da wannan aiki.
To ko ba komai dai ko ban mu amfani da wannan sharan mun juya ta zama wani abu ba abinda za su bamu na allowance ko kuma karshen wata su bamu wani abun Allah ra tunda mu da mu ba masu zaman banza bane mun san yadda zamu juya taro ta zama kobo insha Allah muna sa ran ta wannan zamu amfana da wannan abun mu gudanar da sarkokin mu na ci gaba.
Alhaji Nasiru Ali Suruni dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka bi sani da suna Bosefa.
To wannan muhimmancin ta da take tattare a cikin wannan program din wato za a rage wa mutane wahalwali wanda ba su da sana'a yi za su samu alheri a ciki kuma albashin su kuma kusan daidai da wanda ya karatu ne za su samu. To bayan wannan kuma ma duk mahallin da muke da su a cikin garin mahallai din za su zama cewa kana cikin tsafta za ka kauda irin kananan cututtuka na sauro da su menene. A banda wannan governor his excellency governor Kashin Shettima akwai motocin da ya sa kwamfuta guda 15 wanda za a sa su kowane angwanni za a dinga doka rufi kai amfani da shi a kare din kwai akwai wanda za mu sarrafa shi ne dodi wanda za a yi bokati da wadan abun dokan shara abubuwa da yawa da yawa wanda a cikin dujin akwai da duk abin da muka roka nan zamu yi akwai wanda zamu yi a nan akwai wanda zamu ajiye roma cerar din da za zo a sa cikin Borno.
Wannan shi ne na tarayyar Turai zai kwashe tsawon shekaru 3 ne a garin Maiduguri wa daga bisani ake shirin fara dashi zuwa wasu kananan hukumomin da zuma samar da ayyuka ga matasa da kuma rage yaduwar cututtuka da ke haifar da asarar rayuka bila adadin kamar yadda ita ma hukumar lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira da WHO ta yi wani yunkuri na samar da maganin rigakafin zazzabi da zai kare kananan yara da kamuwa daga irin wannan cuta da yanzu hakan ake fama da shi a wannan yanki.
Ba wani wanda zai ba ku alama
a wanda
Kunana Fati ajiya gana mun je mun yi musu distribution din mu na magani to ranar first starting muna ba su fari da yellow su sha a gaban mu a take da saura biyu da ya rage zamu yi wa mamar bayani kamar lokacin da muka ba su daidan lokacin zamu ci da washe gari ta ba su yellow daidan lokacin jibin sa ma ta ba su daidan lokacin sannan sai mu ba kuma shi maganin kala biyu muke da shi yaro idan bai da lafiya ba ma ba yaro mara lafiya to akwai yaro in ya kai wata 3 zuwa wata 11 muna da shi yaro mai shekara wata 12 zuwa wata 55 shi ma muna da shi amma yaro in bai kai wata 3 ba ma ba shi
mallam wakil Aisha Tamidi yana da daga cikin iyayen yara dake anguwar Hausa Rizango
gaskiya wannan sai dai mu yi godiya dan wannan abu ne na ci gaba da taimakawa kananan yara don su yara din su ne manyan gobe kuma wannan ayyuka da ake yi gaskiya mutuka mun ji dadin shi
kai matsalar malaria da ake samu mai zafin gaskiya ɗan kwanakin nan wanda kusan amma wasu ma suna kiran shi kwana bakwai kuma kun samu irin waɗannan matsaloli a wannan anguwa
gaskiya mun samu sosai don ni kai da ma ban dade da fita daga wannan malaria na 7 days da ake fada ba abun yana damun su suna ta fama asibitoci da dama kuma zuwan wannan magunguna da ake yi na rigakafi din ya sa kuma muna ganin improvement sosai yanzu kam
kai ne ba singular zai likita ce a hukumar samar da lafiya na majalisar ɗinkin duniya
what causes malaria is a parasite called falciparum plasmodium is transmitted by mosquito
tace abin da ke haifar da wannan zazzabi wata kwayar cuta ne wanda kuma sauro ke yada shi yana kuma doka ne a jinin wanda ke da kwayar wannan cuta a lokacin da yaje neman abinci sannan kuma ya zuba mutum kwayar cutar saboda haka wannan kwayar cuta na plasmodium da sauro su ne suke haddasa cutar malaria
now how can it be prevented like I said earlier we need to keep our environment clean for instance we have pure water baths being thrown all over it collects water and it forms a breeding ground for mosquito empty tires need to be disposed properly because water collected anywhere that stagnant water is it forms a breeding ground for mosquito so we
tace idan muna so mu kare kanmu da kamuwa da wannan cuta dole ne mu tsaftace muhallin mu mu dinga kauda ledojin fiya wata wanda idan an yasar zaga akwai ruwa a ciki wanda kuma hakan zai bai wa sauro damar haihuwa a ciki kamar matayoyin da ba amfani da su dole ne a kauda su duk inda da yake tara ruwa na iya bai wa sauron daman wajen kara haihuwa fa a ciki sannan kuma waɗanda suke da gidan soro ya kamata su dinga kwanciya a cikin gidan soron su ko da suna cikin gidajen su ne wannan matsalar zazzabi mai zafin gaske dai yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama Malam Hassan Salisu dai yana daga cikin wanda ya rasa ɗansa na shekaru 7 da haihuwa sakamakon wannan zazzabi cikin yino guda
bi da wannan kam abun da yazo ya same mu babu yanda zamu abu ne da muke yin shi tun a nesa ga zo muna har gida kwana ɗaya ne kawai yaro mun yi ma waya da shi tunda ya kai shekara 7 kawai bayan dan awanni kadan sai aka ce mun ai ga yaro ya suma ashe ma ita umma ita sama bata sani ba ashe ba suma bane lokacin ma rai ya riga ya fita amma gaba ɗaya abin da ya same shi kwana ɗaya kawai zazzabin ya same shi
rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsabtacaccen ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma wanda hakan ke nuna irin buƙatar da ake da shi tsabtacaccen muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah. Amin amin tuma amin ya Allah.
Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.
restez branchés sous le